إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان وجياتا تفتك الله ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 12 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda ya yi daidai da 9 ga watan satumba shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue Daura da Biladima Road Angwari Mikari Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin mako da littafin Allah subhanahu wataala inda muka dauko juzu amma mun cike a sura ta 94 a jerin gwanan surorin Al-Qur'ani suratu Alam Nasharah kenan a yau wanda shine majalisi na 58 a jerin gwanan majalisin wannan tafsiri na mako za mu tashi sabon sura suratu Tin inda Allah madaukaki yake cewa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
وأن سورة سورة التين وأن سورة التين والزيتون وأن سورة سورة مكية وأن مكية سورة دعاك سوكور منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم كافن يهجر زوا مدينة ما لم أنقلوم القرآن سنة شوى العبرة بزمن النزول لا بمكان النزول أبل لراء آية كو سورة شيني لوكة دعاك سوكت دعيتا با إنت أك سوكر با وأن سورة أنا قنشد آيو يقول أتقص hadirin gwanin surorin alqur'ani wannan shine sura ko kuma wannan ita ce sura ta 95 amma Allah ya fara da rantsuwa a cikin wannan sura. Malaman tafsiri suke cewa da malaman ulumul Qur'an wannan sura tana daga cikin surorin da aka sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da ita ibtida'an saboda akwai ka'ida da malaman usulin fiqh da malaman tafsiri suke amfani da shi wajen fassara aya ko alqur'ani. Suka ce surori da ayoyi a Qur'ani sun rabu kashi biyu, akwai ibtida'iyan akwai sababiyan. Ibtida'iyan abinda ake nufi shine haka kurum Allah ya saukar da aya, ba wani abu da ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a garin Makka ko a garin Madina, kawai sai Allah ya saukar da aya. Wannan sura ta fada daga cikin surorin da suke an sauka da su ko ayoyi ibtida'an, wanda malaman ulumul Qur'an suka ce su suka fi yawa a Qur'ani. Amma akwai sababiyun, akwai wani abu kan faru sai Allah ya saukar da aya ko sura su kutun da guda, amma su ne masu karanci a cikin alqur'ani. Wannan sura tana daga cikin wato jerin gwanan surorin da aka sauka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da wani hadisa ko wata aba ta faru a saukar da ita. Sai dai a wajen fassara ta babu wani sababu nuzul, babu wani dalili da ya faru, sai dai malaman tafsiri sukan fassara ta da hadisin Al-Bara'u dan Azib, Allah ya ƙara yadda a gare sa, wanda shi yake ba da labari kamar yadda ya zo a cikin Sahihul Bukhari da Muslim da Ashabu Sunan duk sun rawaito wannan hadisi, saboda Ashabu Kutubu Sitta dukkansu sun rawaito wannan hadisi. Bara'u dan Azib yake cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam يقرأ في سفره في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. البراء لم آذب الله يقرا يجاء قريسة يتي من ظن الله إرادة من ظن الله سقرة بدأ قريسة آلا ينسى كان يقرأ في سفره يا كسن شيء أهالا تكيسة yana karanta fi ihdar raka'ataini a ɗaya daga cikin raku'o'i guda biyu bittini wa zaitun, yana karanta wannan sura attini wa zaitun. Fama sami'tu ahadan ahsanu sautan aw qira'atan minhu. Al-Bara'u dan Azib Allah ya ƙara yadda a gare sa yace tunda nake a rayuwata ban taɓa jin mutumin da yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauti mai zaki ko qira'a mai daɗi irin sa ba. Ba taɓa jin mutum mai karatu mai daɗi mai zaki mai garɗi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana karanta alqur'ani ba. Kaga muhalli shahid a ciki shine attin wa zaitun, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan sura, kaga yana nuna daraja da matsayi na wannan sura. Tunda a halin tafiya an gajarta surota wato raka'o'i masu raka'a hudu an maida su biyu, wacce aka bari guda ɗaya ce ita ce sallan magariba, amma duk sauran salloli raka'a biyu kawai ake yi a halin tafiya. Sallan asahi daman asalin ta biyu ne, ba a kara ta ba kuma ba a rage ta ba. Wannan sura manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ya fara bayani da attin wa zaitun a matsayin rantsuwa. Rantsuwa kuwa malaman tafsiri da malaman aqida suka ce duk inda Allah ya fara da rantsuwa yana nuna girman wannan abu. Allah yana da hurumi ya rantse da abin da ga dama, amma halittun Allah ba su da hurumi su rantse sai da Allah kadai, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut, duk wanda zai rantse to ya rantsi da Allah in ba zai rantsi da Allah ba to ya shiru kada ya rantsuwa kaga wannan sai ya nuna maka girma ta Ubangiji to Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan sura ya rantsi da ababai guda hudu at-tin da zaitun da turi sinin da hadal balad al-amin wa annan rantsuwa ne guda hudu da farko rantsuwa guda biyu a gwamutse shine wattini wa zaitun Allah ce na rantsa da at-tin shi ne aure da ake amfani da shi itaciyar Allah ya rantsa da ita saboda wannan bishiyar akwai albarka tattare da ita sa'annan kuma zaitun shi ma itaciya ce mai tarin albarka tattare da ita to amma da malaman tafsiri suka tashi fassara wattini wa zaitun sarrafa kashi kamar haka akwai waɗanda suka ce attini wa zaitun Allah ya rantsa ne da baitul maqdis saboda baitul maqdis ake samun attini da zaitun a kasashen Larabawa su ne suka fi yawa sauran kasashen akwai amma babu inda ya fi yawa kaman wato Palestine shine sai Allah ya rantsa da wato wannan wuri daga ciki akwai waɗanda suka ce a cikin sa akwai masallacin Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wanda akan ne dutsen wato kwalekwale jirgin ruwan Annabi Nuhu ya tsaya a wurin akwai riwaya daga Abdullahi dan Abbas turjuman al-Qur'an yace annahu masjid nuhin alladhi ala al-judi yace atin dinnan ana nufin masallacin Annabi Nuhu wanda jirgin ruwan Annabi Nuhu da ya tsaya akan wannan dutsen da ake kira Judi lokacin da aka samu ambaliya na tufana sama ruwa kasa ruwa Mujahid bin Jabar ɗalibin Abdullahi dan Abbas ya fassara ta yace huwa tinukum hadha tin dinnan shine tin dinnan dai naku da kuka sani shine auki haka Abdullahi dan Abbas wanda Imam Ibn Jarir da Tabari a cikin tafsirin sa karkashin wannan aya ya kawo wannan magana daga Mujahid bin Jabar amma Ka'ab al-Ahbar da Qatada as-Saddusi da Ibn Zayd da wasansu sun ce Tin wa Zaitun huwa masjid baitul muqaddis ko kuma maqdis shine masallacin baitul maqdis saboda anan ne aka fi samun wannan bishiya da yawa sama da sauran wurare na kasashen Larabawa saboda haka suka ce abinda Allah ke nufi da shi kenan haka Mujahid da Ikrama suka fassara shi to azzaita atin dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya rantsa da shi Larabawa a wannan lokacin suna yin makilin da bishiyar fauri kasan bishiya ce tana da wato tinin zaka ga akwai kallansa rawun haka zaka gan shi dan karami kamar wato kallan da ake yin alayyadi da shi to a ciki akwai kallaye a ciki to wannan shi kallan idan aka dauke shi akan sa shi a cikin tukunya a zuba ruwa sannan a zuba masa suga ina ba ta an gane a tafasa shi za a sa shi ne ya kwana cikin ruwa sannan a tafasa shi ya kai kusan awa daya yana tafasa to idan aka tafasa shi ya tafasa da kyau aka bar shi ya huce zai koma yanda ka gama filin aka zai koma saboda haka a ciki za a goge baki kuma bakin ka zai yi tsaf har sai ya fi wanda ya amfani da ingredient na mafilin ɗaya kenan na biyu suka ce dalili saboda shi tin ɗin nan karan kansa magani ne a karantarsa yana daidaita jinin ɗan adam musamman ga masu hawan jini idan suna shansa yana daidaita jininsu sannan kuma yana yin flushing na jikin ɗan adam gabaki ɗaya dukkan wani abu da ke tattare da kai ko da a ciki ne ko makamancin haka idan mutum yana sha yana cleansing ɗinsa yana yawo a jikin ɗan adam ya kankare masa duk wani datti a yanayin jikinsa sa'annan kuma bishiya ce wacce idan mutum yana shan sa wanda yake da ciwon iska idan yana shan wannan tin din illa ce ga iska aljani saboda idan aljani ya shiga jikin mutum in ya sha tin din zai iya zama masa kaman guba da zai iya halaka kaga yana da fa'ida dan adam kenan sa'annan kuma yana a flushing din wato datti wanda ya tattara amara idan mutum yana da wannan ciwo kamar na ƙargiya da makamancin haka idan yana sha zai daidaita masa suka ce to kaɗan daga ciki shine fa'idar wannan datti da Allah ya rantse da ita yana nuna fa'idar da ke cikin wannan ganyen shi idan ganyensa mai hawan jini yana sha zai daidaita jininsa haka ma mai suga zai daidaita jininsa amma idan ya bushe adadin sugan da ke jikinsa yakan karu saboda ka mai suga zai sha busasshe ba sai dai ya sha wanda ke ɗanyensa ya fi masa amfani haka kuma mai hawan jini zai taimake shi haka kuma mutumin da yake da matsala ta misali zawo ko makamancin haka idan ya sha zai tsida masa yaboda yana da sinadarin da ke taimakawa wajen wannan aiki shi sa Allah ya rantse da wannan itaciya sannan suna da albarka masu ɗimbin yawa wanda lokaci ba zai ba mu dama mu ambace shi ba saboda tsawaitawa sannan wazzaitun shi kuma zaitun a cikinsa shi ma itaciya ce ta bishiya wanda akwai albarka tattare da shi na farko dai mutumin da ke da matsalan hawan jini yana taimaka masa haka mutumin da yake da matsala ta suga yana taimaka masa a ciki kuwa ana fitar da mansa wanda mansa bincike na zamani ya tabbatar da bayi da cholesterol a cikinsa saboda in zaka ci shi zaka ci abubuwa da yawa zai maka amfani a jiki ko da shekarunka ya ja baya cutarwa sa'annan kuma yana daidaita jini yana daidaita sugan mutum sa'annan kuma mutumin da yake ganin jiri da makamancin haka idan yana shansa zai taimake shi sa'annan kuma mutumin da ke fama da ciwon ciki wanda an kasa gano menene sanadiyar duk an yi bincike an kasa ganowa idan yana shan zaitun zai yi cleansing zai wanke masa wannan dattin ko kuma dalilin da ke kawo masa wannan cutar kamar yadda habbatu sauka tana masa irin wannan haka Allah subhanahu wataala ya rantse da wannan sa'annan kuma yakan gyara fatan jiki mutumin da yake da matsala a fatan jikinsa idan yana shafa zaitun yana sa jiki yayi laushi sa'annan kuma mutumin da yake da gashi idan yana shafawa yana sa gashin yayi laushi ba zai kariye ba ina fata an gane dalilin haka Allah subhanahu wataala ya rantse da waɗannan bishiyoyi masu albarka guda biyu suna da fa'idoji da yawa wanda yake sannan sai ya ƙara bincike a kansa ya koma tibbin nabawi na Ibn Qayyim al-Jawziyya babin da ke magana akan tin da kuma babin da yake magana akan azzaitun zai ga fa'idoji da yawa da ke tattare da shi wa'annan rantsuwa ne guda biyu Allah subhanahu wataala ya yi don nuna girman waɗannan bishiyoyi fa'idojin nan da waɗanda ma ba mu ambata ba duk suna tattare da shi wanda Allah subhanahu wataala ya rantse da shi sai ce wa turi sinin Allah maɗaukaki sai ya rantse da turi sinin shine turi saina wannan dutsen da Allah ya yi magana da annabi Musa saboda lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya taho daga Madyana sai ya hango wani wuta akan wannan dutsen, sai ya ce wa iyalansa ku jira ni a nan ana hango ga wata wuta akan dutsen nan, in dan ibo muku wutan don ku dan jikinku ku dan mori fa'idar wuta. Saboda ai matafiyi a da suna amfana da wuta idan an kunna, shi sa Allah ya bada misali, afara'aytumun nara allati turun wa antum ansha'tum shajarataha am nahnu almunshi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lilmuqwin. Allah ya ce afara'aytumun nara allati turun, wai shin ba ku dubi zuwa ga wutan da kuke kallo, wa antum ansha'tum shajarataha, shin ku kuka samar da bishiyar da kuke amfani da ita kuke kunnawa lokacin da kuke so ku mori wannan wutar, am nahnu almunshi'un, ko ko mu ne muka samar da bishiyar. Kaga wannan ittifam tsiriri ne a tawbih. Sai yace nahnu ja'alnaha tadhkiratan, wannan wutar mu muka sanya ta tunatarwa, wa mata'an lilmuqwin, jin dadi ne al-muqwin ay al-musafirin, muka sanya ta jin dadi ga matafiya. Idan matafiya ya da zango zai kunna wutan, in yana da wani abin da zai kan gasa ya gasa, in yana da wani abin da zai dan dafa ya dafa, in yana dan yana jin sanyi ne zai dan gasa jikinsa sannan ya huta. Shine annabi Musa ya ce wa iyalansa, ga wuta can ku zauna, in je in ibo muku don ku dan gasa jikinku, shine la'allakum tasfaluna, don ku dan samu ku gasa jikinku da shi. Yana zuwa sai ya tadda ubangijinsa a wannan wuri, Allah ya tattauna da annabi Musa. To wannan dutsen shine tsurin Saina, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da annabi Musa. To malaman tafsiri kaman su Ka'ab al-Ahbar da waninsa sun ce abinda ake nufi da turi Saina yace huwa al-jabal alladhi kallama Allah alayhi Musa alayhi salam, shine dutsen da Allah yayi magana da annabi Musa alayhi salatu wassalam. Haka Imam Ibn Jarir al-Tabari ya nakalto ta daga Ka'ab al-Ahbar, haka Imam Ibn Kathir a karkashin wannan aya, haka Imam Qurtubi, haka kuma wato Imam al-Baghawi a cikin Ma'alim at-Tanzil. Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsi da wannan dutse saboda Allah ya yi magana da annabi Musa, a nan ne Allah ya bashi annabta, sannan ya umarce shi ya zo ya samu Fir'auna ya tallata mai addinin musulunci, inda ya yi gwagwarmaya da Fir'auna. Kaga shi ma rantsuwa ce Allah ya yi, ya rantsi da wannan dutse. To amma ni da kai ba mu da hurumi mu ce za mu rantsi da dutsen Kufaina ko Zumarof, ko ina fata an gane, ko kuma wani dutse a garinku ka ce saboda haka za ka rantse da wannan dutsen, ai Allah ya rantse da Turu Saina. Sai a ce Allah shi ya halicci Turu Saina, kuma shi yake da hurumin ya rantse da abin da ya ga dama. Amma duk abin da Allah ya rantse da shi yana nuna maka girman wannan abin. Amma ni da kai a matsayinmu na musulmai, manzon Allah ya ba mu ka'ida, in za mu rantse dan mu rantse da komai sai da Allah. To saboda haka tunda Allah ya mana dabaibayi, baya halatta mu rantse sai da Allah. Haka kuma baya halatta ka rantse da kwaran kwatsatin natsa. Ina fata an gane, sai ka rantse sai ce na rantse kwaran kwatsatin natsa, kaga wannan kai shirka. Amma shi wannan ko kuma yace aradu, eh ar-ra'du kenan ko, ya rantse da tsawa. Tsawa halitta ce daga cikin halittun Allah, wal mala'ika ne wanda Allah ya umarce shi yake wannan tsawa, wanda ana kiran sa ar-ra'd, haka yazo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ba ka da hurumi ka rantse da wani abu, sai dai ka ce na rantse da Allah. Sannan abu na biyu, baya halatta ka ce na rantse da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma shirka ne. Ina fata an gane, babu wanda, babu musulmi a duniya da ke shakkan darajar manzon Allah, babu shi sallallahu alaihi wasallam. Amma
haramun ne manzon Allah ya ce in za ka rantse ka rantse da Allah ko ka yi shiru bi ma'ana in dai ba za ka rantse da Allah ba to ko ka rantse ka kame bakin ka kai shiru shi yafi maka alkhairi da ka zo ka rantse da wannan Allah ina fata an gane kaga wannan shine rantsuwa ku da Allah yayi a cikin wannan sura na hudu wa hadha albalad alamin kuma Allah ya rantse da wannan garin amintaccen gari wani gari ne amintacce shine garin makka ko makkata saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da makka kuma makka amintaccen gari ne tunda Allah ya samar da shi ya haramta yaki a garin makka har zuwa ranar tashin kiyama mutum ɗaya ne Allah ya taba halatta masa yaki a garin Makka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma na wa'ansu lokuta bayan wannan lokacin har manzon Allah ya ce in wani ya ce ma Allah ya halatta wa manzon Allah ta ce ya halatta masa ne na wani dan lokaci ya haramta masa har zuwa ranar tashin kiyama bayan wannan lokacin kane ta wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani takaitaccen lokaci ne Allah ya haramta saboda akwai addu'an annabi Ibrahim a ina a garin Makka wanda yayi ga mutanen Makka saboda zuriyarsa da ya bari a garin Makka shine Hajar da ɗansa Isma'il alayhi salatu wassalam saboda irin gugurmayar da mutanen gidan annabi Ibrahim suka yi shine shi annabi Ibrahim shi ɗan lokacin da Allah ya bada umarni shi yana Iraq ne sai yayi mafarki Allah ya bashi umarni ya yanka ɗansa annabi Isma'il kuma shi ne kadai ɗan da yake da shi tilo saboda annabi Isma'il ya fara samu bayan wani lokaci ne Allah ya zo azarta Sara da annabi Ishaq ina fata an gane saboda ita ta ma kai lokacin da hatta ai ba tsammani ta tsufa zai shekara 80 a duniya sannan Allah ya zai bata annabi Ishaq to amma a lokacin da annabi Ibrahim ya taso daga Iraq zai zo garin wato Makka ya zo ya tafi da matarsa Hajar ya ɗauki ɗan sai shedan ya shelanta ya ce dama ta samu ba zan rusa gidan annabi Ibrahim shikenan kamar yadda ruwayar ta zo Imam Hakim a cikin Mustadrak yasa Imam Ibn Kathir ya kawo ta a cikin ƙarshen tafsirin lamma balaga ba'hu sa'ya har zuwa ƙarshen ayar a cikin suratul Safat ya kawo kissa duk da yake akwai ruwayar da ta fi shahara ya kawo ta ya ce bata inganta ba shine ruwayar da suka jingina ta akan cewa Ishaq ne ba Isma'il ba saboda Yahudawa sun ce shi annabi Isma'il ɗani na baiwa saboda haka shi bawa ne ba yi da fa'ida shi sa ba sa kidaya shi daga cikin ƴaƴan annabi Ibrahim saboda haka shi sa suka cire Larabawa a gefe to da shedan ya samu wannan dama sai ya zo da siffan wani mutumi da ya saba zuwa gidan annabi Ibrahim na zuwa ya tadda matarsa Hajar sai ya ce wa ɗansa Isma'il zo karaka ni annabi Isma'il sai ya bi shi suna fita sai shedan ya zo da siffan wannan mutumin da ya saba zuwa sai ya ce wa Hajar aina yazhab Ibrahim ibnihi ina mijinki Ibrahim zai kai ɗansa sai ta ce yazhabu bihi ila ba'di hajatihi zai kai sa ne zuwa ga wasu bukatocinsa na yau da gobe sai ya ce mata kalla inna yazhabu bihi li yadhahu yani yana so ya tafi da shi ne dan ya yanka shi Hajar ta kalle shi ta ce hal ra'aita aban qat yadhahu ibnahu ka taba ganin uba yana yanka ɗansa sai ya ce za'ama anna rabbahu amarahu bidhalik ai yana cewa wai Allahnsa ne ce yaka kaga yana so ya hada su rigima ko sai ta ce in amarahu rabbuhu bi zalik fajadirun bihi an yuti'a rabba in kai Allah ne ya ce haka to annabi Ibrahim ya cancanci ya yi wa ubangijinsa biyayya a haka kaga yanzu an sace gwiwarsa ko sai ta bi annabi ibrahim na gaba annabi isma'il na bunsa a baya sai yazo yace aina yazhabu bika abuka ina babanka zai tafi da kai sai ki ila ba'dhi hajati kage yanzu yana so ya dafa wa dan dan danye ne ka gudu sai yace ai zai tafi da ni ne wajen biyan bukatarsa yace kalla inma yazhabu bika li yazhaka yana tafiya da kai ne dan yaje yanka ka sai ce mai hal ra'aita aban qat yazbahu ibnahu kaga ya bashi irin maganar da babarsa tai ko ka taba ganin da wato uba yana yanka ɗansa sai ya ce wa annabi isma'il in za'ama anna rabbahu amarahu bi zalik yana raya cewa wai allahnsa ne ya ce haka sai annabi isma'il ya ce in amarahu rabbuhu bi zalik jadiru bihi an yuti'a rabba in dai Allah ne ya ce haka to ya cancanci yayi wa ubangijinsa biyayya daga kaga an yi kwanciya kaga bai samu nasara akan uwa ba bai samu nasara akan wa da ba to yanzu surawa sura uban sai fitowa annabi ibrahim sai ce ina maka kashedi yanzu aka je ka yanke yaron nan duba shekarun da ka dauka baka samu da kana yanka shi ka zama bakarare baka da ba sai annabi ibrahim ya iba tsakuwa guda bakwai shine sai ya jefe shi ba kenan al'ula kana ne shine jifan shedan da ake cewa ko shine sai ya jefe shi dan da tsakuwa guda bakwai da yake fa al-wusta sai kara bayyana annabi yace ina maka kashedi fa wannan kanaka annabi ibrahim ya kare iban tsakuwa guda bakwai ya jefe shi so bakwai sai da yake al-aqaba sai ya kara bayyana a karo na uku yake ce mai na maka dai kashe ni in kuka kanta yaran nan da kika sani sai ya kara iban tsakuwa guda uku sai ya jefe shi dan shine Allah ce falamma aslama wa tallahu lil jabin da dan da uban a lokacin da suka mika wuya ga dokar Allah kaga daya mika wuya kuma ma ya mika wuya har annabi ibrahim da ya tashi sai ya kife dan dan kada tausayi na uba wajen yanka dan ya kama shi wajen bin dokar Allah ya hana shi zartar da umarnin Allah sai juya shi maimakon ya juya shi yana kallon shi sai ya kife kan ya yanka shi kai amma sai ya tausaya masa ba saboda Allah ne ya ce ya ba ga wannan karamin tarbawa ba ce ko ya gigara ya gigara ya gigara wukar ta ki shiga shine sai Allah ce wana dainahu an ya ibrahim kad saddaqta ar-ru'ya wannan aikin na gigara wanda kai shine abu cikin da kai kana yanka shi to ai yankawan kai ko amma dai ya ki shiga to ka gaskata abin da ka gani fa dainahu bi dhikrin azim kenan shine sai Allah ya fanshi annabi isma'il da rago babba shine dalilin samun layya ko wannan gari ne albarka shine garin makka malaman tafsiri daga kan abdullahi dan abbas da almajiransa mujahid bin jabr da ikrama da hasan al-basri da ibrahim an-nakhai da ibnu yazid da ka'ab al-ahbar dukkan su suka ce abinda ake nufi al-makka abinda ake nufi garin makka al-mukarrama shine wa hadha al-balad al-amin naran tsida wannan gari amintacce shine garin makka saboda Allah ya haramta komai hatta mummunan zato ko mummunan manufa idan mutum yayi garin makka Allah ya ce sai mun dandana masa azaba mai radadi mutum ya shiga garin makka yayi nufin sata to Allah sai ya dandana masa azaba mutum ya shiga garin makka yayi nufin zina Allah sai ya dandana masa azaba mutum ya shiga makka yayi nufin yin madugo in mace ce ko ruwadi a matsayinsa na dan namiji Allah sai ya dandana masa azaba mai radadi mutum ya shiga garin makka yayi nufin yin tsafi Allah sai ya dandana masa azaba mai radadi saboda garin makka komai na ciki haramun ne sai hatta tantabara baya halatta ka furgita ta tantabaran da ke cikin garin makka baya halatta ka tsarta furgita ta shi za kake ganin garba za su zo su dan tsiya alkama ko suna watsawa komai da ciki Allah ya haramta ta abinda kawai aka halatta maka a garin Makka harami shine in ka ga dera ka kashe shi Allah da zaka samu eh kenan na biyu idan ka ga hankaka a shirwa ko shi ma in ka kashe shi zaka samu lada hankaka zaka samu lada ina fata an gane sa'annan kuma idan ka ga kunama kashe shi zaka samu lada sannan idan ka ga mahaukacin kare kashe shi zaka samu lada ba wai a maka kadai ba ta kuwa ina ne wannan garin amintacce ne duk abin da ke ciki kai hatta farauta an ce ba a yi ciyawan da ke cikin Makka ma manzala ce haramun ne ka taba wanda izhir shine kadai wanda ake sawa a cikin wato gini a da in za a yi gini a sa a daddaka a zuba kasa a zuba ruwa tabo sai a zuba wannan yayin da ke jiki a dinga da tattaka shi sannan a hada a yi block da shi ko to irin wannan matsala ce ban da shi shine kadai amma duk wani abu a ciki ba ya halatta ka taba wannan shine dalilin da yasa in ka ga an taka ka aka ji sun ce ya had sabr sabr ya had abin da ake nufi kar ka yi faɗi wata kalmar da kana yi Allah zai fushi da kai da duk abin da ka yi a Makka times two haka kuma duk laifin da ka yi a Madina times two saɓanin wani wurin da ba Makka ko Madina ko Baitul Maqdis ba to duk laifin bai kai shi ba in kai ƙarya a Kaduna ɗaya ne da ƙarya a Abuja ɗaya ne da ƙarya a Makka a Kano amma ba ɗaya ba ne da ƙarya a Makka kuma ba ɗaya ba ne da zagi a Makka sannan ba ɗaya ba ne da taka wani ko cutar da wani a garin Makka shi sa Allah ya siffanta shi da hazal baladil amin ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka halatta masa yaki a Makka ya shiga Makka yana kuka yana kankan da kansa saboda ni'imar da Allah ya masa in Allah ya ci maka shi halatta wani yaki a cikin sai manzon Allah Abraha ta zo yaki Allah ya kashe shi ya halaka shi da giwayen ya turo kairan ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'aswin ma'kul to kaga Abraha ta kenan shi sa dole mutum ya yi taka tsantsan a garin Makka mutane da yawa suna zuwa garin Makka amma ba sa sanin hurumin da ke cikin Makka haka shi ma Madina hukuncin da ke Makka shi ke cikin Madina saboda haka ko da ka shiga Madina shi ma haka inna manzo Allah ce al madinatu haramun min irin ila kaza man ahdatha fiha hadathun fa alayhi la'natu Allah wal mala'ikati wan nas ajma'in kuma garin Madina daga ir zuwa wuri kaza harami ne duk wanda ya kirkiro wani abu na cutarwa ko na bid'a ko na haramun inuwar Allah ta tabbata akan ka da na mala'iku da na duniya gabaki ɗaya komai da komai suna tsine masa ya gwanne na nuna maka haramci na wannan wuri to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da wa hadha al-balad al-amin sai ce laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim Allah ce tabbas mun halicci jinsin dan adam a mafi kyawun sura Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗin ni'imar da ya yi wa ɗan adam nan jinsin ɗan adam ake nufi mutum Allah ya halicce ka a mafi kyawun sura ka duba hanci ka duba idanuwa ka duba baki ka duba kunne sa'annan ƙafafuwanka da hannayenka ba Allah ya ga dama sai ya sa maka ɗan jela a baya kuma da Allah ya ga dama bayan ka duwawunka sai yi ka irin na bambu ko wannan burin a sama ko da Allah ya ga dama da sai yi ka haka ina fata an gane sa'annan kuma da Allah ya ga dama sai yi ka irin na gorilla amma sai Allah yi ka tsayayye ya kyautata surarka ya baka hankali ya maka tsari mai kyau sannan ya baka tunani mai zurfi shine sai Allah madaukaki yace thumma radadnahu asfala safilin sa'annan shi jinsin dan adam zamu maida shi zuwa ga kasan kasa. Wasu malamai suke cewa abinda Allah yake nufi sun maradannahu asfal as-sakilin, za mu mai da shi can kasan kasan wutan jahannama. Suke wannan shine fassarar da Mujahid bin Jabar da Abu al-Aliya da Imam Hasan al-Basri da Ibn Zayd suke yi ma wannan ayar sun maradannahu asfal as-sakilin, cewa za mu mai da mutum can kasan kasan wutan jahannama, wato jinsin ɗan adam wanda ya saba wa Allah, ya ƙi bin dokar Allah har yayi shirka ya mutu, to za mu mai da shi can kasan kasa, tunda mun masa ira mai kyau, muka kinka masa duk wani abin da zai mai da shi mutum, shi kuma ya wulakanta kansa, to a lahira za mu wulakanta shi, za mu kai shi can kasan kasan kasa. Wannan abinda wa'annan malaman suka fassara shi kenan. Duk da wasu malamai suke cewa abinda ake nufi wato musulmi shine, sai suke cewa a'a, abinda ake nufi jinsin ɗan adam shine Allah subhanahu wa ta'ala yake magana. Ai shi yasa da ya tashi magana sai ce illal ladina amanu wa amilus salihati, banda wanda suka yi imani suka yi nagartattun ayyuka, ai su ne ba za a mai da su zuwa asfalis safilin ba, amma ne ba za a shigar da su wuta ba, saboda su sun kyautata alaƙarsu da Ubangiji, sun yi imani da Allah, sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun bi dokar Allah, wa amilus salihat, kuma suka yi nagartattun ayyuka. Allah subhanahu wa ta'ala sai ce falahum, kaga daman istisna'i ne kuma jumla ce shartiya, fa jawabuhu sai ce falahum ajrun ghayru mamnun, suna da lada wanda baya yankewa, ghayru mamnun ay ghayru maqtu', wanda baya yankewa tun a duniya har su mutu za su ci gaba da samun lada, saboda sun yi ayyuka, sun yi sadakatul jariya, bayan su mutu sai ci gaba da gudana. To wannan haka Allah subhanahu wataala ya haje wannan ya cinkawa musulmai, shi yasa sai suka ce kai wannan yayi daidai da kalman wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kaga Allah subhanahu wataala yayi rantsuwa da lokaci shine bayan sallar al'asr, sai ce innal insana lafi khusr, lallai jinsin dan adam wanda bai yi imani da Allah ba, kuma bai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, lafi khusr, tabbas yana cikin asara jinsin dan adam. Sai Allah ce illal ladina amanu, dan da waɗanda suka yi imani, musulmai kenan, kaga an cire su daga ciki, wa amilus salihati, suka yi nagartattun ayyuka, wa tawasaw bil haqq, suka yi wasunci da gaskiya tsakaninsu da juna, wa tawasaw bis sabr, haka kuma suka yi wasunci tsakaninsu da juna akan hakuri duk halin da mutum zai samu kansa a rayuwarsa ta duniya. Suka ce to wannan yana nufin wato falahum ajrun ghayru mamnun ay ghayru maqtu', ladan baya yankewa Allah subhanahu wataala zai ba su a duniya. Sai ce fama yukadzibuka ba'du bid-din, Allah subhanahu wataala yace to me yasa ne ka ya kai dan adam, ay fama yukadzibuka yabna adam, me yasa kai dan adam kake kayyata ba'du bid-din, wato me yasa daga baya kake kayyata lahira cewa Allah ba zai saka maka ba, kuma Allah ba zai tada kai ba, saboda su sun ce wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, suka ce ba komai bane rayuwar su ce ta duniya, ba abin da ke kishe su sai zamani, al-tabi'iyuna kenan, su sun ce komai ɗabi'a ce ya samar da ita, saboda haka duniyar ma rayuwa ce, zamani da in yayi tsawo kake ake samar da kai, in yayi tsawo ka mutu, amma ba lafiya. Shine Allah ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, shin an halice su ba tare da komai ba, ko kuwa su ne ke yin halittar duniyar su suka samar da ita? Ina fata an gane. Shine Allah madaukaki yake yin ittiham at-taqriri at-tawbihi al-inkari akan an adam da ke karyata lahira, ai addini anan ay aljaza fil mi'ad sakamako a lahira shine Allah ce me yasa suke karyata Allah kuma suke karyata lahira sai Allah ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimin ashe ba Allah yafi kowa wato kyautata hukunci ba wannan istifham at-taqriri ne at-tawbihi baya buƙatar amsa tambayan da baya buƙatar amsa shin ba Allah yafi kowa kyautata hukunci ba eh haka ne ko ba wanda kai Allah ne kyautata hukunci to anan akwai hadisi wanda ya shahara daga Abu Dawud da Imam Ahmad a cikin musnadinsa da Imam Tirmidhi ma ya rawaito wannan hadisi daga Abu Huraira cewa wai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan surati Tin da kuma la uqsimu bi hadha al-balad surati al-balad kenan da kuma la uqsimu bi yawm al-qiyamah da kuma surati al-mursalat cewa idan yazo karanta ta ya karshe wato karshen wa'annan surori yana karanta ta sai ya ce bala wa ana ala zalika min ash-shahidin to wannan hadisi malaman hadisi sun yi ittifaki cewa hadisin bai inganta ba ina fata an gane zaka fa an saba idan an karanta karshen surati Tin zaka ga wani ya ce bala wa nanu ala zalika min ash-shahidin ko wato surati al-qiyama da makamancin haka hadisin bai inganta ba ba a cewa komai sai dai a yi shiru kan suratul mulk ne ko kishanta da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana cewa idan Allah ya tafi da wannan ruwan da suke amfani da shi kaman yakikum bima'in mahin ko sai wani kaje ya ce ala Allahu rabbul alamin haka zaka ga su suna karantawa to wannan duk hadisin bai inganta ba kuma ba a bautawa Allah da hadisi mai rauni ina ba ta an gani saboda haka ba a cewa komai shiru zaka yi saboda Allah ya maka tambayan da baya bukatan kansa kowa a zuciyarsa ya san babu wanda sai Allah an gane sabu shirkai sun san wannan amman ji wannan saboda haka ake karanta ta ba a cewa komai sai kai shiru alaysa Allahu bi ahkamil hakimin ashe ba Allah ya fi kowa kyautata hukunci ba eh babu wanda sai Allah kyautata hukunci wannan sai bukatan shine karshen wannan sura mai albarka idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi a sabon sura fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk a zan fara da man akwai tambaya sai mu amsa in kuma babu insha Allah zamu kaita a cikin lokacin da muke insha Allah na'am 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 eh ko na yi a cikin wa annabi Ibrahim ya rasu ne a garin Palestine shine Iraq sham kenan agan eh shi kuma a Makka shi anan yayin rayuwa shi da mamansa a garin Makka suke rayuwa a cikin tsatsansa ne aka sami wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa a cikin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana binu zabihaini ni ne dan mutane guda biyu nan da aka yi nufin yanka su shine annabi Isma'il da kuma Abdullah babansa lokacin da baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abdul Muttalib kenan an gare lokacin da yake kokarin haka rijiyar Zamzam saboda a lokacin suna da labarin cewa akwai Zamzam amma a ina location din Zamzam yake ba wanda ya sani wata rana Abdul Muttalib yana kwanci a dakin Ka'aba sai mafarki ya ga hankaka yana takuran wani wuri yana takuran wurin kip sai ruwa ya bulbulo yana farka sai hango wurin sai fara zuwa wurin ya fara hakawa yana fara haka sai ga alamar rani kaga kenan akwai me ruwan rijiya a wurin sai fara hakawa ya fara hakawa ya fara hakawa sai kabilun laraba suka yi ta suna so su ma su samu me wannan halalar ba shi kadai ba sai suka yi ta su ma suna so sai sun yi hakaka da shi a wajen haka rijiyar Zamzam dan ya zama na cewa tarihi ya sajjala su a ciki sai yayi alwashi shi Abdul Muttalib yayi wa Allah alwashi in Allah ya bashi dama ya cika haka ramin wato rijiyar Zamzam zai yanka kansa an gane dan ya gode wa Allah to da ya tashi sai ya kasance Allah ya bashi dama ya gama hakawa sai ya fada kan Abdullah shine sansa na ƙarshe shine Abdullah baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai wannan azamar sai dangin sa da kabilu na Quraishawa suka zo suka same su suka ce kade haka da za a yi wannan da ya danka shi kuma abin ya zama haka to ya fanshi wannan da aka dinga kidaya aka dinga kidayan raƙuma har sai da aka samu raƙumi 100 shine sai ya tsaya a makwafan sansan Abdullah sai ya zama na cewa bai yanka kan ba Abdullah sai ya fanshe shi da raƙuma 100 ya yanka su a matsayin fansa ga wannan da shi shine sai manzo Allah ce ni ne dan guda biyun nan da aka yi nufin yanka su kaga wa kenan Isma'il da wa kenan da Abdullah waye kuma Abdullah baban wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba ta gane wannan shine dalili ka gane ha mala bakar eh ba daidai bane ki tambaya ki tambaya ce da yawa zaka ga mutane na cewa abani don Allah don annabi ba daidai bane kawai abani don Allah ina fata an gane ku gane waye ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daraja to sai ka takaita akan shi an gane waye ya baki wannan daraja to kuma in ka roke shi ba zai baka ba kuma ji wannan ko da haka wannan shirka ne ba daidai bane kace abani don Allah don manzon Allah ina fata an gane abani don girman Allah manzon Allah kuma ya gama magana a cikin hadisi ingantacce hadisin da Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam Ibn Majah da Imam An-Nasa'i suka rawaito hadisi daga Baqil bin Yasar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sa'alakum billahi fa'atuhu duk wanda ya roke ku don girman Allah to ku bashi wa man ista'azakum billahi fa'izuhu duk wanda ya nemi kariyar ku domin girman Allah kin kuna da abin da za ku iya bashi kariya ko mafaka ko ku bashi wa man sana'a ilaykum ma'rufan duk wanda ya kyautata muku fakafi'uhu ku yi masa tukuici fa in lam tajidu ma tukafi'unahu in ba ku da abin da za ku iya masa tukuici fad'u lahu wannan ruwaya kenan yace ku yi masa addu'a wata ruwaya ce fa bi kalimatin طيبه حتى يشعر انكم قد كفرتموه وجاي masa magana ne dadi har sai ya ji a zuciyarsa kuma ta tukuici kai wani Allah ya saka maka alkhairi Allah ya biya ka da aljanna Allah ya albarka ga zuriya Allah ya albarka ka dukiya Allah ya rubanya dukiyarka Allah ya kare ka daga sharrin mutum aljani dabba da sauran ababai kamar yanda ya kare Makka da Madina shikenan sai ji mana gode ko shikenan an gama sai kara na wanda yasan abin da ya dace kenan na eh bari eh inda za su ci a cikin sun eh eh ibada ne eh shine yawanci ana fadin haka amma abin da fi kubuta kawai ka tsaya a bani don Allah shikenan ka zauna abin ji wannan kai bani don Allah shikenan ba fi sauki tunda shi sa manzo Allah ya ce duk wanda yace don Allah ba shi sai dai idan ba ka da abin da zaka bashi sai ka ga mai magana mai dadi qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha kuma ji wannan ka ga mai magana mai dadi in ma baka da shi ka ce Allah ya ba mu sa'a shikenan Allah ya ba mu sa'a kai mutumin sa'a ka ka ga mai wa amma sa'ila fala tanba ko da aikin sa ne ka ce Allah ya ba da sa'a shikenan ko eh na'am وعليكم السلام ده نتاو كوكو مكتر انت حديثي أكي نعم هي أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى إذ سبحانك بلى هي حديث دي بي انجنتا با سن بي انجنتا با كوي قال شي هكا نعم اكون انا فينا دغا نو انا shine na gaya muku shi sane wannan shimfidan ka ajje wannan kai ka ce bani don ka saba da ganin girman Allah ina fata an gane ka saba da ganin girman Allah shi sa manzo Allah ce ma duk wanda yake ma don Allah su kai mai sai dai in baka da abin da zaka iya mai to ka fashi hakuri an gane saboda ana so ka gane girman Allah ba ina kore maka wancan bane amma ina so ka gane girman Allah yafi komai to saboda haka ka gabatar da shi shi sa Abdullahi dan Umar dan Khattab yake cewa na san babana ba zai taba gabatar da wani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina magana a wajen ayyana jagoranci yace saboda haka yasa kana da ya faɗa ka na san ba zai faɗi ga wanda zai zama shugaba a bayansa ba ina fata an gane abin da aka cewa daga manzon Allah ne ka gabatar da shi akan gaban na kowa in kuma ka ce ma na Allah ne to shine katkat ko da kure kenan da ayu ya ayu alladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasuli an fahimci wannan yawa to duk girma ai bai kai na ubangiji ba to ka takaita akan nan ubangiji an fahimci wannan amma in ka ce mai dan san da kake yi wa manzon Allah ai soyayya ga manzon Allah ibada ne amma ka takaita akan nan Allah yafi an fahimci wannan eh na'am de na'am eh eh sai kace Allah ya bada sa'a saboda kada ka ce maka masa dan manzo Allah ya ce idan mutum ya maida wannan sana'a ina fata an gane ka bashi ko mun kankanta sa ko mun yawan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yanki ne na wutan jahannama aka bashi to kaza ka ce muke shi kenan har in ka ci gaba da bashi ka ce maka masa wajen wannan aiki a matsayin sana'a inda akwai daula ta musulunci duk amma su ya kamata a yi duk ladaftar da su za a yi kuma ba za a yadda da su ba amma ji wannan amma tunda ya zama abin nan irin wannan ya gama kace Allah ya bada sa'a yana sai kace Allah ya bada sa'a in ma ya ji ka gama ya ce Allah ya bada sa'a karjanta me zai sai wuce kamar wani daura aure ne wani dalibin mu ya aure a Zaria muka je to da muka je yawanci maroka ne suka zo suka same shi ustazu ya yabe shi sai ce kai ni fa addini na ba a ba maro a kudi sai ce a aqidar ka ne inji maro ke yace a aqidar ka ne sai ce a addini na sai ce a aqidar ka ne sai ce a addini na da ya tabbata dai ba zai bashi ba ya kalle shi yace ustazu a ci dani lafiya sai ya kara gaba kaka ya tabbata ba zai bashi ba shine sai mai maganin banza wai ustaza ki dadi lafiya sai kara gaba to kaga irin wannan wanda sun mai da shi dadi duk abin da zaka ga mai bazai ji ba kai kai ki abin da ya dace a sharanci shine Allah ka shirye da mu na'am eh eh ai shine limit din kenan ko in kana da karfin imanin da zaka iya salwantar da shi ba laifi bane amma kuma idan in ka bada zaka cutu iyalanka za su cutu to anan sai ka bashi hakuri ka ibada. Ina fata an gane kika ce wani kai hakuri wannan abin shi kada nake da shi kuma in na baka zan iya cutuwa kai hakuri ina da sabda haka zuwa haka kaga bayani zai ji dadi abin shi wannan to in ya nace dai sai ka mai bayani sai ka kyale shi eh haka ake so eh amma kada ka ga mai magana fuska kuma kada ka ce mai fuska an gane eh koda ba za ka bashi kar ka ga mai magana banza kuma kada ka mai cin fuska eh Allah ka shirye da mu na'am sannan yabo yazo cikin masallaci yana karantarwa sai wani sahabi ya salla raka'a biyu bai idan da salla hadisin Anas bin Malik hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da Imam Ibn Majah da Imam Ahmad yace sai na ji ya idan da salla sai daga hannu sai ce Allahumma lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'u samawati wa ard ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram manzo Allah na ji sai daga kai sai ce hadha faqad da'a Allah bismihi al-azim kunga wannan mutumin ya kira Allah da sunansa mafi girma allazi idza su'ila bihi a'ta wanda ya roki Allah da shi sai Allah ya bashi wa idza du'iya bihi ajab wanda ya roki Allah da shi Allah sai ya bashi kaga manzo Allah ya ba mu tarbiya to abinda ake so a ta'addu'a ba a so ka yi guluwi ba a so ka saba wa Allah sannan kuma ba a so kaza akwai kafi'atu rahim yanke zumunta ko da kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai yabo ga Allah amma ka yanke zumuntanka na ɗan uwanka addu'anka ko sunan din gidanku ba zai ke tare ba ko sunan din masallacinku ba zai wuce ba yana nan dan dankare ka da shi din jirgin dankare saboda yanke zumunta yana daga cikin abin da ke hana addu'a ya samu karbuwa wurin Allah don haka in ka dade kaga kana ta addu'a ka ji ba labari ka bincika kila ko wani dan uwanka na jini da ka yanke zumunta tsakaninka da shi a damai dauke addu'an ka gani ne Allah zai maka ina fata an gane eh akwai wani da naji yana magana anan tazu
ba bane shi
na'am eh maganan sauka ba eh maganan sauka da ake yi
abun wannan yana kan damar mutane sai wasu na jin ya daga makaranta suna sauka malamai suna
gida to ai in ma mutun ya dauke ɗansa ya kai shi gida wannan dai albarkan makarantar nan da ake samu ba zai same shi ba shine tsakani da Allah saboda islamiyya ana karantar da tauhidi ana karantar da sira ana karantar da fiqhu ana karantar da imla'i ko ana karantar da insha'i ina fata an gane ana karantar da mutala'a ana karantar da nahwu ana karantar da sarfu ko sannan ga hadisi ga sauran littattafai kaga a cikin gida daga Qur'ani in malamin yayi kokari ya bashi hadisi to a cikin makaranta akwai abubuwa da yawa da yaro zai samu na tarbiyya in a gida ne ba zai samu ba kaga a gidanka ma ba zai ga malamin da kima ba saboda kana da kuɗi ne ka dauko malami yazo ya kora in ma wata ranar ma malamin zai zo sai ya ce ma ya malamin to da Allah wallahi wani ya danyi aiki yayi gaji ko kuma ma ƙarshen ta ma ce ba yayi homework da boko ya gaji saboda haka ko zai yi wayar yana bukatar hutu me ya da wayar da karatun Qur'ani magana gaskiya kana ne me ya da wayar da misali me ya da jarabawa da abin da zai hana shi sai dai in ba ku yi wa kan yaron tsari ba kaga daga nan an nuna masa wannan yafi wannan fifiko sannan wannan idan ya gama zai zama wani abu zai zama concept ya zama commissioner, ya zama waye, wannan kuma sai dai ya zama akramaka Allah a masallaci. Kuma akramaka Allah, Allah ba ku mu samu ne. Ko ba shi bane? Ko kaga kaga ana nuna mai darajar ba ɗaya bane. Saboda haka kanin zai akwai asu tarbiya da yawa da ya kamata zai rasa su. Sannan ga tarbiya da nuna girman iyaye da sauransu duk a cikin karatun nan da ake makaranta, anan ne za a nuna wa yaro girman babansa da mamansa. Kaga anan bai san su ba, kaga ba zai san wannan karatun ba. Boko kuma ga inda aka nuna maka girman babanka da girman mamanka, kawai an nuna maka yadda za ka samu kuɗi ne. Amince wannan? To kaga daga nan an rage waɗansu abubuwa da yawa. Ban ce kada ka samu malami yana karantar da ɗanka ba, amma ka tabbatar ka kai yaranka makaranta, sannan ka ajiye mai extra lesson a gida, kamar yadda kake ajiye mai extra lesson a boko. In za mu yi wa kanmu adalci, ba yaran mu bane muka kai su makarantar boko daga safe har yamma ba, sannan a ce suna buƙatar ne extra lesson, kuma turanci har yanzu yana gaganar su. Haka ne ko ba haka ba? Shi ne maganar. Ka ga na addini fa min babi aula, ka nuna girman addininka da mutuncin addininka, sai ka ga yaro ya yi kima. Yanzun nan na yi gama karatu a nan Badiko da matan aure, nake kawo musu kissa, muna magana ne akan tarbiya. Uwa ne da uwa, yaron yake cewa ni ba zan yi magana ba sai wannan mutanen sun fa baban da maman. Baban ya rike hannun maman, wiki 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 kuka wuce. Sannan na mai magana, ina mai magana yake to I'm a big boy, yana tona haka I'm a big boy, I'm a big boy. Yaro fa yace je ka ba mamanka hakuri, ta sha kuka idan ta ya kumbura him. Mama ki ya dewa kana ji kaman kwada mai mari sai na ya fi maka kaci kuka. Muhalli shahid a ciki na tambayi baban na cewa ne wacce yaran nan ko kasha islamiya, uban ya kalli uwar, uwar ta kalli uban. Na ce a'a, da ya mun magana da yaran nan kun kasha islamiya da mun dan. Na ce a'a, suka saka maka ne. Na ce yaro ku kasha islamiya ba, amma kun dauke shi kun kai shi Turai, ya je ya koyo al'adan Turawa, ya zo gida ba dole muku bala'i a gida ba? Na ce kuma kuna so ya muku biyayyar Sayyidina Abubakar da Umar, kuma ku kashi tarbiyyar Sayyidina Abubakar da Umar ba? Sai kallo na suke yi kawai. Baban ya kasa tunkusa yaron ya ce ya ba maman shi hakuri, sai ni da na zo na ce zai ba ta hakuri. Yana ta wuce yadda ka san shi ji, sannan ya ba ta hakuri. Dan Allah ka gaya mun nan gaba yaron nan yayi kuɗi ne zai faru? Ba shi ne zai ce shut out of my house ba? Ko ba shi bane? Irin kenan tarbiyya kenan. Shi yasa dole mu yi takatsantsan a wajen ba da tarbiyya, mu kula wajen ƴaƴanmu, sa'annan mu yi abin da ya dace. Sai ka ga mun zauna lafiya. Yau kukan da iyaye suke yi na rashin tarbiyyan ƴaƴa maza musamman, saboda sun suka fi kowa ba da wahala. Matan na da shi, amma na mazan ya fi bala'i. Kuma duk wannan shi ne dalilin. Kana da kuɗi, kana da kuɗin ka yayau dare ka, kai ka fi ƙarfinka kai yaronka makaranta, sai dai ka ɗauko malami ka ajiye shi a gida. Ina fata an gane, dole ka sa shi ya je islamiyyar. Sannan kuma a ba shi extra lesson ɗin da kake so, sai ya haɗa ƙarfi da ƙarfi. Amma in kana tunanin kawai ai shi ke nan boko me yasa ba ai kuɗi na ka sa, sai ka ɗauko malami ka ce yaro na ba zai je boko ba, a koya mai mathematics, a koya mai English, a koya mai social studies da sauransu, muna bige ba. Ba haka ba ko ba haka ba? In ya zo jarabawa ya zo ya zauna ya jarabawa mana. Amma shi ɗin ka kai shi ya je bokon, kuma ka duba makarantar da ya fi kowanne tsada a tunaninka shi ne makarantar da ake karantarwa, ka kai shi ko? To haka shi ma islamiyya, ka duba makarantar da ya dace ana ba da tarbiyya da kulawa, sai kai haka. Wallahi iyaye da yawa sun rena malaman islamiyya, shi sa abubuwa da yawa yake faruwa. Ni a gabana uwa ce ta zo ta riƙe yaron, I know my right, I know my right, tana faɗa. Na ce me fara jiya? Wai an da ke yaron ta, I know my right, take ta cewa. Shi ne sai na ce mata, hajiya ka ba mana, ki shiga office, ba makaranta na da office, ki shiga office, ki layin din complain. Sannan idan kike layin din complain sai a duba matsalar ki, amma ke tsaye a cikin makaranta kina yi kowa na kallon ki. Sai ta kalle ni, "Mr. Professor." Wala ka tace mun, sai nace kina hauka ne, nace get out. Nace kai, nace na mai gadi nace kun kuɗe ka fita. Nace kai, ta fami. Zan kota daga sama. Kun san waye mijina? Sai nace waye mijinki? Waye mijin da commissioner ne, nace aikin banza ta nake AIG ne. Ko nace nace ta nake AIG ne ma. Nace get out kuma yaron ki ya bar makarantar nan kenan. Sai dan ta cika da kwalla aka tura ta aka tura yaron ashe mijinta na kwaje asibiti ana samun diriki yanzu tana wannan kanci kuma abin da ya faru shine yaron ba wanda ya dace shi aji ne suna fada da sunan su sai wani yaro ya tunkuɗe shi sai ya dace hancin sa da bango inda tazo tana mai wanka sai ta dinga bleeding da tazo makaranta wai shine take cewa wai an da kamata da saboda haka a ina ma aka ce a daki yaro a musulunci nace shirme nace shashasha dake an ce a zane ki balle yaranki sai kana kallo nace eh ke kanki an ce a zane ki balle yaranki abin mamaki wani yaro ne fa ya ture shi to malamin da ke ajin abin ya faru sai ce daga karshe mijin ya turo wani DPO ya zo aka bada hakuri aka bar yaron 3 days ga yin wannan abin yaron kuma ya kasa ma wani kai ita kuma ta zo makaranta tana ta zagin malamai wai me yasa aka daka mata da bata bi jijjigin abin ba amma ta zo tana ta zagin malamai dan Allah haka suke yi abuku kuma za su yi ai za ta ce dan kada ma ya zama abin kunya ko a lallaka za ta shiga office ta yi complain dan kada a ganta tana sha'ar ko har gowa sai a ce mata kawai shi zan illiterate wannan kalmar ne ba za ta so a gaya mata ba amma tun da islamiya ne an rena sun yi irin wannan abin ba haka matsalar mu muke kuma ba wanda ka fi mora a duniya kamar malamin da ka rena in matar ka mutu shi za ka kira ko a zo a yi mata wanka a zo a yi mata sallah sannan ko in ya kakamari su kake kira ka ce a zo a muku rabon gado in bala'i yayi bala'i shi za ka kira a zo a yi ɗanka natiya a zo a yi kaza amma ba wanda aka gina irinsa kaga wannan shi ne matsalar da muke fuskanta shi yasa har yau mun kasa gane kimar malaman addininmu shi yasa ba dama su ga malami ya ɗan sa abin nan sai a ji malaman nan sun fara zama malaman gwamnati shikenan amma za ka ga wani ya gama karatu dan boko da ya shawo suit din sa ya shawo kaza shi ba wani abin nan bane amma in malami ya tace ka ga malamai kenan kaga ka ga wannan akwai reni a ciki shi malamin da ke karanta shi ne ba ta so ya ji dadi wallahi anan garin akwai limamin da yake mu wannan abin ni abin ya bani mamaki wai committee ne suka hadu suka ce to ya kamata mu sai wa liman mota saboda ya dan samu sauki sai wani a cikin kwamitin ya ce amma ban za a sai mai kada a sai mai mota da leliya din ya gane blood movie wata ka gane wai a gane bambanci ya gane bambanci su masu kuɗi ne shi kuma liman ne wai in aka fita daga masallaci in motar ta dan tsaya hanya mu zo wuciya muna dan daga gilashi muna ce a karamakin la ustazu ne ya samu motar ne wai irin kaga wannan akwai izgilanci da rashin girmamawa a ciki a wani irin mutane ne mu lokacin da ba mu san kimar malamanmu ba to lokacin ne za mu dawo ƙasar warwas saboda haka malami ya wuce wannan matsal saboda haka shi za malaman dole su ma su dinga ka'ida in ka zo ka jira in ba za ka iya jira ba fara gaba shi ne ai in ka zo in lecturer ne a boko a haka kake mai ko da zauna ya ma zage ka sorry sa haka bane amma saboda malami ne na addini kare na kake mai irin wannan abin ko da shi bai da abin duniya wannan ba daidai bane mu gyara Allah ka shiryar da mu Allah ka ba mu ikon gyara dabi'un mu abin da muka karanta dai Allah ka tura mana abin da muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka kafarta mana zunubanmu akwai wani dan uwa da muke sallah da shi anan yana yawan zama ta can to kidnappers sun kama shi suka karya shi cinyansa suka karya kuma ikon Allah abin takeicin akwai wanda ya hada baki da kidnapper din sa abokin sa ne aka fara kama kawunsa suka nemi kuɗi miliyan 1 su samu kuɗin ba suka bada 800 aka kashe kawun sannan suka karbi 800 din to shi kuma abokin sa ne hada baki da shi aka karya shi a cinya to yanzu aka koshi to matsalar da ya same shi shine kuɗin da za a yi gyaran cinyan kafano an caje shi wajen 300 to alhamdulillah Allah ya sa akwai wasu ƴan uwa sun hada kuɗi an biya masa kuɗin jinyan yanzu haka yana Kano a kwanci to matsalar da yake fuskanta abinda zai bar wa iyalansa na abinci shine ba yi da shi yanzu haka yana kwanci a asibiti ya kuɗin amma abinda zai ci yadda iyalansa shine yanzu ya kitara saboda haka shine nake so in shelanta mana wanda yake da abinda zai iya badawa in kuma yana so in ma bashi namban shi ne direct zai iya tura mai ta account din shi ne idan mun idar da sallah sai ya zo sai in bashi insha Allah a kai maka maka din ya fita daga wannan cikin hali bayan su ɗan waya suka samu suka biya masa kuɗin haka abin nan din kafan to yanzu abin da zai bar iyalansa shine gagara Allah ka samu dace Allah ka ba mu ikon taimakawa kuma Allah ka gafarta mana inda ka hada fuskokin mu a wannan wuri Allah ka hada mu a cikin firdausil a'la Allah muna roƙon ka shugabannin da ka azurta mu da su ka tausasa zakatun su ka sace abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ka samu zama masu biyayya gare su akan abin da yake kawo dokoki ba ya Allah wanda ya gina wannan masallaci ya Allah muna roƙon ka kara masa lafiya ka bashi lafiya ka kwarinye mai duwa fitta sannan kuma ka gina masa gida aljanna mu ma ka gina mana gida aljanna ka bashi dukiya ka bashi ikon kashe wannan dukiya ta cikin Allah ya Allah ka bamu abin da tsara dukiyarsa yawa kuma ka bamu ikon yin aikin da ya tsara ayyukan sa na alkhairi ga addinin musulunci da mu da shi ya Allah ka karba mana a matsayin ibada wanda ke kallon mu da sauraron mu kun kuwa a gida da waje muna roƙon Allah subhanahu wataala kai musu albarka ka tara mu da su gabaki da a cikin firdausil a'la subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk